Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 9 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da wani masani akan harkokin ciniki da masana'antai da ya kawo ziyara a nan Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shugaba Donald Trump ya sanarwa manema labarai yau Juma'a cewa da alamun zaman da ake shirin yi nan gaba tsakanin Amurka da China don tattauna rikicin su kan harkokin ciniki ba zai yiwu ba. Da wakilan muryar Amurka suka tambaye shi cewa ko zai soke taron tattaunawar da aka shirya yi a nan Washington a watan gobe. Trump ya amsa cewa mu sa ido mu gani ko hakan na yiwuwa ko kuma za a soke zaman. Shugaba Trump ya ɗau tsawon mintuna 30 yana amsa tambayoyin 'yan jarida yau a fadar White House. Ya jaddada cewa ba zai yi saurin cimma wata matsaya da China ba dangane da rikicin kasuwanci da ya barke a tsakanin ƙasashen biyu bayan wargajewar taron da wakilansu suka yi makon da ya gabata a birnin Shanghai. Shirye-shirye sun kankama domin hawan arfa a aikin hajjin wannan shekara da miliyoyin musulmi ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. Sama da musulmai miliyan 2 ne ke aikin hajjin wannan shekara. A yau ne mahajjatan suke shirin fara hawan arfa a gobe. Aikin haji dai ɗaya ne daga cikin manyan shika-shikan musulunci kuma ibada ce wadda ake buƙatar kowane musulmi mai wadata da ƙoshin lafiya ya yi aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa. Daga cikin mahajjatan na bana akwai mutane 200 da danginsu daga cikin waɗanda suka tsira daga harbin da aka yi na kan mai uwa da wabi a watan Maris a masallacin Christchurch da ke New Zealand wanda suka tafi a matsayin bakin sarkin Saudiya. Kasar India ta yi sassauci a yau Juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin Kashmir damar yin sallar Juma'a. Wannan yankin da ake rikici a kansa tsakanin India da Pakistan yanzu ya share kusan kwanaki 5 ba a shiga ba a fita daga cikinsa, abin da ya tsinke cuɗanyarsa da duniya. An baiwa musulmi damar yin sallah a unguwanninsu, babu wani takunkumi a kan yin haka, a cewar Bilbag Singh, babban sufetin 'yan sandan Kashmir, a hirar shi da ya yi da kamfanin dillancin ƙasar Faransa na AFP. Firanminista Narendra Modi ya yi wa 'yan Kashmir alkawarin cewa wannan sabon yanayi ne a sanadiyar matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na sauya matsayin yankin da maido shi ƙarƙashin ikon gwamnatin ta India. Waɗannan labaru suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin saman Hong Kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da janyo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma daɗa nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa. Rahotanni sun ce harabar wurin tarbo matafiya na filin jirgin ta cika makil da mutane. Waɗanda ke ta kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suna cewa a 'yantar da Hong Kong don ƙarfafa gwiwar masu zanga-zangar. Ko da yake kuma sun tabbatar da sun bar isasshiyar hanyar da matafiya za su iya shigewa bayan sun sako daga cikin jiragen da suka kawo su. Masu zanga-zangar dai har yanzu suna nan daram akan matsayinsu tun lokacin da suka soma wannan zanga-zangar a ranar 9 ga watan Yuni na wannan shekara na neman a janye wani shirin doka da ke neman a rinka hanunta su wato a mika su ma wato a mika masu laifi na Hong Kong ga China don a yanke musu hukunci a can.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da sha'anin ciniki da masana'antai da kenan Amurka ta gudanar da taron wayar da kai na ƙasa da ƙasa. Taron da ya samu halartar Shafi'u Adamu Yawuri, masani akan harkokin ciniki da masana'antai. Abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da shi, inda ya fara da tambayarsa kamar haka.
Ko za ka dan yi mana ƙarin bayani akan makasudin zuwanka birnin Washington DC?
To, na zo ne bisa gayyatan hukumar Amurka wadda ke kula da sha'anin ciniki da masana'antai, kuma musamman akan lamarin da ya shafi alamomi na ciniki, wato trademarks kenan. Kuma wannan taro ne na ƙasa da ƙasa na wayar da kai da ƙara ma juna ilimi.
To, ko menene trademarks?
Trademarks duk wani suna ko alama ko wani zane wanda ake mannama kayan masana'antu ko kayan da ake sawa kasuwa don sayarwa don mutane su gane wannan kayan, shi ake kira trademark. Misali, kowa Najeriya ya san Dangote flour, Dangote rice, Dangote
wannan tambarin,
shine wannan tambarin shine trademark.
So shine ake zuwa gurinku ake yin register.
Masha Allah, kware da gaske.
Ko suna ko kuma tambari
ko tambari ko wani alama,
kuma ko kamar haka ina da wani kamar website zan ce maka ne,
ko domain name.
Yawa, domain name
shi ma saboda
dan ya zama mallaki
na. Ba shakka, al'amfanin trademark shine yana hada wanda yayi kirkiro abu ko yasa abu a kasuwa da wannan abun da yake sayarwa, ta yanda wani ba zai je kofa ko yayi irin shi ba, don ba za a samu na horko irin cikakken tsari ko quality na abun da ake nema a cikin product idan ba asalin wanda yayi shi ne yake yin shi ba, na kofi ne.
To, yanzu kamar a Nigeria, ta yaya za a yi na zo na yi rijistar kama alamomi na kamfani na ko alama ta kamfani na ko kuma suna na
wannan
na shafi na haka a gurinku?
Wannan tambaya ne mai kyau kuma mai karfi kwarai, kuma ya kamata mutane su fahimta akwai bambanci tsakanin rijista da ake yi a kamfanin da ke makamfuna rijista, akwai bambanci kuma da trademark. Shi hukumar da ke makamfanin rijista tana a CAC ne, Corporate Affairs Commission, kuma a Abuja take a ƙarƙashin ita ma ma'aikatar cinikayya. Amma wannan office nawa wanda yake lamarin trademarks, a Ministry of Trade ka area, wanda yake kuma daban yake da company register. Shi company ya shafi ita company ne da take.
Idan na fahimta kana magana cewa shi CCAC suna register ne na kamfanoni, sunan kamfanin ko kungiya ko wani abu,
shi kurum,
ko kuma kuna register ne na
ainihin sunan da company ke fitarwa, abubuwan da ita company take yi. Misali, kana ruwan sha, kana abinci, kana magani, kana kayan computer ko kayan electronics, ko wani abun da ka sani a duniya wanda za a dai sa shi a kasuwa a sayas, to ana son a san asalin wani kamfani ne ta yi shi. To, ta hanyar trademarks ne kurum ake protecting din shi.
To, yanzu kamar nawa ya kamata in tana da na Najeriya idan zan buɗe?
To, na harko aikin register na trademarks ya kashi kusan kashi uku ne. Akwai kashi na harko na inda idan ka kirkiri sunan za ka zo office din ka bincika cikin sunayen da dama an riga an musu register, don ka san ko sunanka wani ya riga ya register din shi a da ko ko a har yanzu yana nan za ka iya ɗauka kuma za ka yi amfani da shi, kashi na farko kenan. Na biyu shi ne zuwa da kai filing shi application din kanshi. Muna so koyaushe idan za a yi filing application a wajen lawyer mai zaman kanshi wanda yake sha'anin register na trademark shi ne zai guiding din ka ta hanyoyin da za ka bi na filing.
Wato kana magana cewa akwai waɗanda lauyoyi masu zaman kansu da suka kware akan harkar
cinikayya
kenan. Su ya kamata a tuntuba.
Ba shakka ana kiransu intellectual property attorneys.
To wata tambaya da nake so maka shi ne a lokacin da na shirya cewa na bawa sunan wannan kamar yanzu ina yin ruwan sha na ba shi suna da suna Marhab. Zan zo gurinku na yi masa rajista. To zan iya zuwa yanar gizo kuna da wani shafi ne haka na yanar gizo da zan iya zuwa na duba cewa babu wanda ya sa suna irin wannan?
To da farko dai ka yi magana idan ka zo din kuma shi yasa zuwa office din yake da kyau kaga yanzu ka ce ruwa kake son ka yi ko kuma shi ne business din da kake yi to akwai tsari na classification wato an kasa shi registration na trademarks gida-gida sai ka bi kasan gidan da misali yanzu ruwa ya hado class 32 ake ce mishi kuma shi wannan tsari din yana bin international agreement ne da Nigeria
take na kasa
da kasa akan tsarin yanda za a karkasa registration na trademarks za ka iya cewa misali kashi na farko shine abin da ya shafi chemicals da abubuwan ma'adinai kashi na biyu abin da ya shafi painting da
sinadarai kake magana kenan
na'am kashi na uku kuma abin da ya shafi man shafawa sabulu turare kashi na hudu abin da ya shafi mai irin na wanda ake wanda shiga motoci da kashi na biyar abin da ya shafi magunguna to haka suke har kashi 34 na abin da ake ce ma goods wato kaya wanda za ka iya gani to kuma daga kashi 34 da kashi 35 zuwa kashi 45 shi kuma ya shafi services abubuwan da ba za ka gani ba amma kuma abubuwan da ake cinikayya da su kamar aikin hotel kamar aikin jirgin sama irin waɗannan abubuwan da ake kira services so su ma class ne to dole ne ka san wani service ne kake ko kuma wani class ne wani goods ne kake son kai register to in ka san wannan sa'an nan ne maganan batun filing maganan batun search maganan batun bin hanya da zaka bi ka samu wannan register kake shi
Shafi'u Adamu ya wuri kenan masani akan harkokin ciniki da masana'antu. Masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Allah Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum, da wa nake magana?
Sunana Siraji Hashimu, tudun wadan mangi Kaduna, Najeriya.
To Siraji Hashimu, muna jin ka. Malam Siraji, kana jin mu? To da alama mun rasa Malam Siraji Hashimu. Masu sauraro, yau fa kofa a bude take, za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. So yanzu mun sami wani kira daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana?
To alhamdulillah, assalamu alaikum. Kuna magana da Garba Saleh, likitan radio na garin Agua Bundo, mai jihar Nasarawa.
To Malam Garba Saleh, muna jin ka.
To alhamdulillah. To da farko dai ni a gaskiya kiran da nayi yau daman in yi yunkuri ne in yi muku godiya. Musamman da kuke ba mu dama, muna ba da ra'ayoyinmu kuma muna faɗin damuwoyinmu da ƙasashenmu da al'ummarmu da community namu. Gaskiya kuma abun yana mana amfani domin gidan rediyon ku shine muryan al'ummar duniya, musamman mu talakawa. Na biyu kuma ina roƙon mu al'ummar wannan Najeriya, don Allah mu talakawa mu daina yin hukunci. Misali idan abu yana kotu ko an yi wani abu, mu ta sa baki muna katsaran da take. Ba za mu saurari ainihin da hukuma take ba, mu ta caccen baki muna kafa majalisu. To ina roƙon al'ummar mu talakawa mu dinga yi wa shugabannin mu addu'a, domin addu'a nan shine zai cece mu daga duk wani abin da zai zama matsala a cikin al'umma a ƙasar mu. Allah Ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu baki daya. Nagode, Allah ya saka muku da alheri.
To Malam Garba Saleh, godiya muke yi. Yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Abubakar Wada, kofar kudu, shirar jihar Bauchi.
Muna jin ka Abubakar Wada.
Ra'ayi na shine Allah, ina fatan dukkan duniya Allah mai sirri lafiya, Allah ya sa kowa da kowa ya sa lafiya. Kwanu isa kasar mu a cikin addu'a, Allah ya zauna da mu lafiya. Sunan fitattun da ke faru a wasu jihohi da muke ji, Allah ya kare. Wannan shine ra'ayina daga Abubakar Wada, kofar kudu, shirar jihar Bauchi.
To Abubakar Wada, godiya muke. Yanzu kuma sai jihar Niger. Da wa muke magana?
Ina magana da Ibrahim Yankin Hula, garin Mai Zobe, Akinma.
Ibrahim Mai Wankin Hula, muna jin ka.
To masha Allah. To yanzu dai abin da san tsokaci ne zan yi kaɗan kuma da neman taimako ga ainihin masu hannu da shuni a musamman nan Najeriya. Gashi Allah ya kawo mu lokaci na layya. To shine yake roƙon masu hannu da shuni, don Allah kawo makauta haka da sauran 'yan uwa, su a taimaka musu da arzikin da Allah hore ma ainihin masu hannu da shuni, a riƙa taimakawa waɗanda ba su da shi a ɓangaren abin laye da fisiran yara da dukkan abin da ya sauka na ɓangaren dai abin da za a sa bakin salati.
To mun gode Ibrahim Mai Wankin Hula. Yanzu kuma sai jihar Jos, wato Plato. Da wa muke magana? Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Daga jihar Plato, kuma a karamar hukumar wasayin zaka a wata America, kuna tare da Abdulrahman Amuwati.
To Malam Abdulrahman, muna jin ka.
A hakika ina son na yi sharhi akan yanayi da duba game da sallah da take karatowa insha Allah, game da al'umma yadda suke kai kawo ganin cewa yadda ake hidima na sallah a babban birnin jihar Plateau yanzu haka, ganin cewa kowa yake kokarin ganin ya samu abin da zai rufa wa bakinsa salati. Ba komai sa ba, saboda musamman ma ababuwan masarufi sun yi tsada, musamman ma gaskiya muna kokari kira ga 'yan kasuwa su samu su sauƙaƙa abin, ganin cewa talaka ya samu a takaice ya samu abin da zai rufa wa siriwa kansa. Tare da fatan za mu yi sallah lafiya da sauran ma al'umma da suke gudanar da hidimomi na bukukuwan sallah a wannan satin.
To mun gode Malam Abdulrahman, yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana?
Ina magana da Yahaya Daudu Alawa.
To Malam Yahaya, muna jin ka.
Ni abinda nake so abin ga Allah sai kira ne ka abin ga shugaban gwamnati mun Niger State Alhaji Abubakar Lolo da ya taimaka mana ya karkare mana hanyar irin daga abin ga irin abin nan saboda halin da ƴan irin na suke ciki a gaskiya muna cikin damuwa kwarai da gaske. Allah Ubangiji kuma ya taimaka mana gaskiya yoyi abubuwan da kuke mana gaskiya mun gode. Allah Ubangiji ya saka muku da alheri a gaskiya mu ɗan hayin nan ƴan irin na su Allah kurebe gaskiya muna cikin damuwa kwarai da gaske. Gaskiya barayi sun haɗe mu muna neman a taimaka mana.
To mun gode Malam Yahaya, yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Sunana Yawu Sulaiman Madaci, karamar hukumar Kaure jihar Kaduna.
To muna jin ka.
To bani ni zan yi batu ne akan batun gwamnati da ta so ta magance yawan barace-barace a arewacin Najeriya. Dole ne mu yi mai talakawan arewacin Najeriya tambishi da cewa shi fa yanzu fada ba wai ka zaga danze ne ka kama fada ba, yanzu fada ne ake ne ka tashi ka mai shi ne kawai mabuta. Dubi da yanda makarantar Allah yake yanzu tsakani da Allah akwai gyara. Ya kamata gwamnati ba shawarin da zamu bata yanzu ta shiga wannan tsari ta nemo wanda abun ya tsoro a kansu. Kuma duk local government a ce an samar da tsangaya waya Allah guda biyu ko uku ko hudu wanda almajiran da su je can su dinga yin karatu. Dama wannan yawace ai rashin karancin malamai shi yake jawo a ce a ɗauki yaro ya yi nisa sauran kesu. To yanzu ilimin ya wadata, muna fatan iyaye da su ba da haɗin kai kuma su ba da ainihin gudunmawarsu wajen tallafa ma yaran da kuɗi da abinci da duk abin da yaro yake da bukata ba tare da an dinga su kashe a titi na yawo yana barace-barace da sunan wa almajiranci da sauran kesu ana walakanta ilimin na addinin da sauran kesu ba. Na gode Yawu Sulaiman Madaci, karamar kuma Kauru.
To mun gode Yawu Sulaiman, yanzu kuma sai jihar Taraba, da wa muke magana?
Muna magana da Alhaji Usaini a gwan karo su jalingu.
To Alhaji Usaini, muna jinka.
Na abun nan ne nawa kuka bisa ga abun da ke faruwa a jihar Taraba musamman a jalingu. Abubuwa ne ya tashi fini-fini za ka ji an sa mana dokan taɓaci. Dokan taɓacin nan ko ba mu ga tana da wani amfani ba. Sai kullum ana musgunawa wanda ba su ya kamata yi ba, a je ana yi wa wadda suke barna suke abubuwa ba a yi da su, ba a yi musu komai. Wannan ne nake kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Taraba musamman da karamar hukumar Jalingu, duk Allah su tashi su tsare wannan abu a taimaka waɗanda abu suke aikata laifi. Su ya kamata a hukunta a ɗora wa irin wannan doka ba waɗanda ba su shiga wa sha ba musamman kamar masu haya da kekuna na sai in kin ga wulaƙancin da ake musu abun ba daɗi ba kyau kuma duk ƙasa namu ne. Amma sai ana nuna warayya a ce wannan daban wancan daban wannan daban ba mu jin daɗin haka. Amma zo da haɗin kan ƙasa kamar da daya muka sani ake tafiya tun lokacin iyaye da gwamnatocin da suka shuɗe. Na gode, a tashi lafiya.
To mun gode Alhaji Usaini, yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Mai magana Emmanuel Yerima daga Bidabidi Dusan Wai kuma local government Kaduna State Nigeria.
To muna jin ka.
Ra'ayina dangane da tabbar wanda sojoji suka samu a jihar Taraba da yan sanda. Wannan yana magana daban-daban. To mun gode ma shugaban kasa tunda ya nada kwamitin bincike za a binciko musababi dalili ana yin tushen shi. To shawararmu shi ne da Allah idan za a kwamitin bincike an yi awatar da shi a dinga fitar da sakamakon bincike saboda mu talakawa ku fuskanci wani mu gane ina aka dosa saboda kace-kace ce ku ce ya yi yawa. Na gode, Allah ya sa a tashi lafiya. Mai magana Emmanuel Yerima Bidabidi Dusan Wai Kaduna State Nigeria.
To mun gode Emmanuel Yarima, yanzu kuma sai jihar Bauchi. Da wa muke magana?
Musa Nasiru daga Azare.
Musa Nasiru, muna jin ka. Malam Musa Nasiru, muna tare da kai, kana tare da mu?
Hello?
Hello, muna jin ka.
Muna godiya ga shugaban kasa da ya biya mu ministoci guda biyu a cikin garin Katagun, kuma muna godiya Allah ya saka masa dama shi mala Adamu Adamu naka ne, kuma ya zo ya kara mana domin gode. Kuma muna godiya ga gwamnatin jihar Bauchi da ya zo cikin garin Azare ya kaddamar mana hanyoyi guda biyu da shi da mataimakinsa. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi. Mun gode Musa Nasiru daga Azare.
To mun gode Musa Nasiru. Masu sauraro, yau fa kofa a buɗe take, za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Yanzu mun samu jihar Niger.
Allah lafiya, kuma masu ƙarfin mu dai Allah ya sa su daraka taimakawa ga jiyayyu wanda suke ba su da abin da za su dan sa a baki wanda yake wajen yin abin nan, wajen yin abin nan din sallah, hidimomin sallah haka. Ni ya ra'ayina kenan.
To mun gode da wannan kira naka. Masu saurare, lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero number. Yau Juma'a, kofa a buɗe take, ku kira. To yanzu mun samu kira daga Yola. Da wa muke magana?
Kuna magana da Alhaji Umaru Abubakar Sokoto, wanda yake Yola.
To Alhaji Umaru, muna jin ka.
To ni magana akan matsalar zamfara ne.
Ko za ka dan rage rediyon ka?
Mun ga gwamnan nan da mun ga gwamnan yanzu wanda ya ci na zamfara, yanzu ya sode da lamura. An gane kenan yanzu shi gwamnan na dashi ya hasa wannan wutar da ta shafi Sokoto da Katsina da arewacin Kaduna da Niger.
To madalla Alhaji Umaru, godiya muke da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce ƙarfe 4 na yamma da minti 57. Masu sauraro, kafin mu ƙarƙare shirin namu ga labarai, amma wannan karan a taƙaice.
Shugaba Donald Trump ya sanarwa manema labarai yau Juma'a cewa da alamun zaman da ake shirin yi na nan gaba tsakanin Amurka da China don tattauna rikicinsu na kan harkokin ciniki ba zai yiwu ba. Shirye-shirye sun kankama domin hawan arfa a aikin hajjin wannan shekara da miliyoyin musulmi ke gudanarwa yanzu haka a Saudi Arabia. Kasar India ta yi sassauci a yau Juma'a domin baiwa musulmai wanda su ne mafi yawan al'ummar yankin Kashmir damar yin sallar Juma'a. Yau ma dubban masu zanga-zanga sun sake cika babban filin jirgin saman Hong Kong a karo na biyu cikin makonni biyu don ci gaba da janyo hankalin duniya ga mawuyacin halin da suka shiga da kuma dada nuna rashin amincewarsu ga wani sabon shirin doka da ake son gabatarwa.
Masu sauraro, baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin, ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Greg Burns. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.